بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. وديا تبت الله ملو تنسلكي ليقدر أدوار ملوكو أولنا مكرا شامع البركة تا ابن عباس كو أولنا نقرينا كويا fayaku faya kwasar a jihar Borno, Najeriya. Lalle kam ni ma ina cike da farin ciki kwarai da gaske dangane da haduwa da wannan fuskoki masu albarka, iyayena mata wanda na san da yawa muna tare da ku a kafafen yada labarai na zamani, karatuttuka da ake sawa dare da rana. Da yawan ku na san abin da ya kawo ku ƙauna ce ta kawo ku da sha'awar ku ƙara a addininku. To ni ma kamar yadda mai gabatarwa ya gabatar, ba ku fi ni farin ciki ba dangane da wannan gamuwa da muka yi a wannan rana ta 11 ga watan Ramadan, shekara ta 1440 hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shi ne ya dace da 16 ga watan 5 shekara ta 2019 a lissafin yan albashi. Insha Allahu ta'ala, tunda na zama fi rinjaye wanda muka haɗu da su iyayena ne mata, na zaɓi mu tattauna da ku a kan abin da ya shafi rayuwarku a duniya gaba ɗaya. Rayuwar mace kafin ta yi aure, rayuwar mace bayan ta yi aure a gidanta, menene yake jefa mace cikin ƙunci da wahala yayin da ta yi aure, ko ce yau burinku shi ne Allah ya sa lokaci ya zo mata ta samu miji na ƙwarai da za ta yi aure ta samu kwanciyar hankali, wanda suka yi auren a cikin kuburinsu Allah ya ba su nutsuwa da kwanciyar hankali a aurensu, wanda aurensu ya mutu su ma haka, waɗanda mazajen suka mutu dattawa a cikinku suna burin su samu kyakkyawan cigaba a matsayinsu na mata, Allah madaukin sarki ya musu rahama su samu gidan aljanna. Iyayena mata, ku sani cewa addinin musulunci addini ne wanda yake yagina akan ka'idoji da dokoki. Duk lokacin da mutum baya bin dokar abu, to zai sha wahala. Ko a nan duniya ne an kafa doka baka duba, to kana cikin tashin hankali. Ku yi ƙoƙari ku saurari waɗannan ka'idoji da waɗannan dokoki da Allah madaukin sarki ya shimfiɗa muku don ku samu rayuwa mai daɗi. Kenan a cikin wa'azin da zan yi yau, zan yi ƙoƙarin na ɗora ku a hanyar da za ku samu rayuwa mai daɗi, rayuwa mai kwanciyar hankali, rayuwa ta nutsuwa. Amma idan an bi dokoki da Allah ya shimfiɗa, Allah ya sanya dokoki da ƙa'idoji da za a bi su don kada a samu ashiqaq alal usra, rabuwar kai da yaɗuwar fitina da rashin jituwa a cikin iyali. Daga cikin abubuwa waɗanda suke jawo mana rashin kwanciyar hankali a gidajenmu akwai jahilci. Jahilci, duk gidan da aka gina shi akan jahilci to za a sha wahala. Duk matar da take so ta samu hutu a rayuwarta to ta gina akan ilimi, ta rinka zuwa makaranta, kuma 'ya'yanta su rinka zuwa makaranta. Duk gidan da yake akwai ilimi, to za ku ga akwai abin da Bature yake cewa saniki, wato akwai tsafta, akwai tsarki. Amma matuƙar kuka bari za ku rayu akan jahilci, to za ku sha wahala. Karki yadda ke zauna a gidan mijinki ba ki zuwa makaranta, ko ta islamiyya ce, ko kusa da gidanku, ko nesa da gidanku, ki je inda za ki ƙaru ki san Allah. ba yanda za a yi ke rayuwa mai daɗi alhali ba san Allah ba. Zama cikin jahilci shi ne yake rushe iyali, shi ne yake zar'ul hikm ya shuka iyayya. Kiga ana ta fushi, ana ƙin juna, kina kishi kamar za ki ƙone saboda kishi, kina baƙin ciki a ranki, ba ki da nutsuwa, ba ki da kwanciyar hankali, damuwa ta miki yawa. Bayan wannan ga albagza, yawan fushi, wannan idan ya sabbaba wani abu to zai sabbaba miki rashin kwanciyar hankali a cikin rayuwarki. To kuma ba a so ihun wato fada cikin rudu. Akwai abin da mutane malamai suke cewa alwiqaya khairu min al-ilaj, prevention is better than cure. A kiyaye abu, kar a fada cikin ciwo shi ya fi a kan sai an fada cikin ciwon a ji a nemi magani. Shi ne alwiqaya khairu min al-ilaj, prevention is better than cure. Mutum ya preventin kansa, kamar hanyoyin da za ka kare kanka daga fadawa cikin tashin hankali a rayuwarka, ya fi sai kin fada tsundum cikin rikici na gida, rikici da kishiya, rikici da surukarki, mahaifiyar mijinki, rikici da surukinki, baban mijinki, rikici da ƙannen miji a cikin gida, rikici da yayyen miji, rikici da abokiyar zama. Sai kin fada ki zo ki shiga wuyyar Allah, kin shiga uku kuma a lokacin da yau malayan sa'un nadam duka za mu tattauna akan waɗannan abubuwa. Na farko, kowane gida a cikin gidajen ku ya zama wajibi ya zama ya himmatu da aqida, ku gina akan aqida, bauta wa Allah shi kadai ba tare da hada shi da wani wato wajen bauta ba. Abu na biyu, at-tamassuk bil kitabi was sunnah, wajibi ne mai riko da alkur'ani da sunna, a watsar da shirka, a watsar da bid'a, a yi riko da gaskiya. Jama'a, iyayena mata, ba buka ba kayansa, ba shirka ba kayanta, ba rafa-rafa ba neman sa'a gidan malam wani, ba zuwa gidan wance tana ainihin wato dube-dube tana leke-leke. Ki tawakkali ga Allah, ki yadda Allah shi yake bayarwa, ki yadda Allah shi yake hanawa, ki yadda Allah shi yake ɗaukakawa, yadda Allah shi yake kaskantarwa, yadda Allah shi ne yake da komai. Kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir. Abinda yake komai muhimmanci a rayuwar ƴa mace, tunda duk inda mace ta kai aka haife ta ta girma, abinda za ta sa a gaba shi ne aure. Ba kula abu na farko da kuke farawa a rayuwarku irin aure, to kuma a nan auren kuke rubutawa. Duk yarinyar da ba ta samu husnul ikhtiyar ba, kyakkyawan zaɓi, ta kuskura ta faɗa hannun wani ko azzalimi ko jahili ko mara addini ko ɗan duniya ko wanda yake yana kan wata aqida mara kyau, kika kuskura kika faɗa a hannunsa, to abinda Bature yake cewa wato a ce miki sori kawai, rayuwarki ba ki da daɗi ba. Kar ki manta, na ce miki ina so in gaya miki abinda za ki samu rayuwa mai daɗi. Wallahi dukkanmu nan gaba ɗaya ba ma son rayuwa ta ƙunci, ba ma son rayuwa ta ɓacin rai, ba ma son rayuwa ta wayyo Allah na shiga uku kamar irin yadda ake ciki a yau. Ki tara mutum ɗari, ki ce waye yake jin daɗi, ba wacce za ta ce miki tana jin daɗi. Daga wancan ciwo, daga wannan matsala, larura da ƙannen miji, faɗa da uwar miji, faɗa da shi kansa mijin, an kuskura an yi aure, ba shi da tausayi, ba shi da jin ƙai, ya ɓata miki rai, ya zage ki, ya zagi iyayenki, ya zagi ma duk wani sababi ma da ya haɗa ki da shi ma sai ya zaga, ya ci mutuncinki ga ƴaƴa kuma ya tara miki barkati. Kina fita daga gidansa sai dai ki kare akan soya kosai ko kuma gasa masara a bakin titi, ba ke ba aure. Ya gama da ki, saboda baki zaɓi mai kyau. Kina abu na farko da nake so na gaya muku, lallai ku zaɓi miji, lallai iyaye ku zaba wa ƴar ku miji kada ai gaggawa a tukui ku ya yarinya a kai ta gidan da za a zo ai da na sani. Salahul mar'a jaruwar mace ya ta'allaqu bi salahi zawjiha, yana da alaka da jaruwar mijinta. Idan kin bawa ƴarki dan kirki zaki ga aljeri, idan kika bawa ƴarki dan banza to zaki ga shen. Galiban abin da yake namu ku kwadai shegen kwadai na masifa. Yarinya Allah ya daga ta, ta samu mai neman ta mai mutunci, ana nan ana zaɓe a koyuwancan wannan yanzu a wulakanta shi zai funta bai da kuɗi, bai da mulki, bai da sarauta, ana nan ana jiran mai maiƙo. Yanzu kuma gidajen maiƙon ba sa samuwa, in kin ci maiƙon ma kya ci azaba kuwa. Haka ne ba kina ga daren za ki ci maiƙo ba, to ko kin ci kya ci azaba. Babban gida da mota da ɗan kayan maƙulashe kullum da safe za ta samu shayinta da ɗan madara mai kauri da ɗan wainar ƙwanta mai kauri, ba ta yadda ta ci dumame ba, ba ta yadda ta sha koko ba, ba ta yadda ta zama haƙuri ba. Kowa so yake ya samu mai jin daɗi ko da babu addini. Na yi magana da wata mata uwar yara, ta ce malam kuna ta wa'azi kuna cewa a yi bincike in za a yi aure, ta ce malam yanzu waye yake bincike? Ai in Allah ya kawo ɗanka mai maiƙo, in dai ka samu mai maiƙo har ba sai ka yi bincike ba. Bincike shi ne yana da kuɗi ko bai da kuɗi. Ba a bincike akan wasu abubuwa da yawa, wallahi ana bincike akan me yake asirinsa. Akwai mutumin da na sani ana bani labari, an aura masa ya ciwo ne na ƙanjamau da shi, ciwon AIDS, kuma an tabbatar yana da shi, amma fa a Amerika yake. Da aka tunda Amerika yake aka tukuntura masa yarinya aka kai masa, aka gaya wa iyayen aka ce wannan faɗan da kuka ba da ƴarku ba shi da lafiya fa, yana da wannan ciwon na zamani fa. Sai suka ce ba wani hassada ake mata, yarinya za ta hau jirgi za ta tafi Amerika a zo a ce kaza kaza. Yayanta ya hana auren, har an zo airport yayanta yake ba za a je ba, insha Allah ana dawowa. Maƙocinsu ya ɗauki ƴarsa budurwa ya ce ga shi ta saya bayar a tafi da ita. Akwai matar da ni ɗin nan ne sulhun aurenta da mai gidanta, mai gidan mai maiƙo ne. Ina ba ku misali ne na maiƙo da kuke so. Ta ce wallahi malam mutumin nan idan na masa laifi ɗaure ne yake a ɗaki, a ƙafar gadona yake ɗaure ne, sa igiya, yana da igiyar da yake ɗaure ne, yayi ta duka in da ku in sha kuka. In na yi magana zai ce na sallame ki ki je gidanku ci gaba da shan kunu safe, saboda a gidansa shayi ake sha da madara mai kauri. Na ce to ya za a yi, za ku rabu da shi? Ta ce wallahi malam ina son kayana. Eh, za ta ci uban duka amma tana son kayanta. Maiƙo, ana son maiƙo, ko miya ne in ba maiƙo ai ba daɗi. Ku zaɓi masu addini. Ki sani cewa mijinki in ya kwantar miki da hankali shi ne za ki yi samun tarbiyyar ‘ya’yanki da kiyaye ba. Wallahi duk wadatar da kika samu idan ya zamanto mijin da kika aura ba na ƙwarai ba ne, ba za ki ji daɗi ba. Da yawa za ki ga wasu matan ba su rasa ci ba, ba su rasa sha ba, amma wallahi sai ki ga tana ta bushewa, tana yaƙushewa, saboda ba kwanciyar hankali, saboda babu nutsuwa, tana cikin wayo Allah ta shiga uku. To duk wanda za a aura, manzo Allah ya faɗa a cikin hadisi cewa idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju, idan yazo neman ƴarku wanda kuka yarda da addininsa, kuka yarda da ɗabi'arsa, to ku aura masa ƴarku. Duk wanda yazo nema a gidanku, abinda za ku fara dubawa addini, sannan ku duba ɗabi'a, to ku aura masa ƴarku. Idan ku ba ku haka ba, takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir, za a samu fitina a bayan ƙasa da fasadi mai tari yawa ƙwarai da gaske. Manzo Allah yana faɗa a cikin hadisi tunkahul mar'atu li arba'in, limaliha wa lidiniha wa lijamaliha
ولحصلها فانفر بذات الدين تربت يداك. تبيع المتاني هنا أورام مثلا أبو بلا أكم دون ذي أوريو سيدة كشوانا أبو بلا هدوك سكي زعبا أقول والله إن يزو ينا درج واني يزاقو مثلا أدين في أوليك ألوكة باروان سدبقاتي كوفراتي كوغجيرياتي كوزوغواتي كوتيريرياتي كومي كباتي كومي ذكين ماتاني كومي ذكين مذاني كو الجناتي كو متنتي كو مامي اندي تناد الديني شي كنا شي باروان سدكما وني أتبقى من جمال الله ناسوا اندي دداما هذا ندا تالباتي كمكي mai addini da tarbiya nace to kamar wace kala yace a mana tambayar kala mana kamar wace irin sifa yace wallahi ku wace ce in dai tana da tarbiya tana da addini shikenan kaga ba sai aure dan Allah ne duk wanda ya aure ki dan kina da kyau saboda kanki ya aure ki kurin ba dan addini ki ko tarbiyar ki ba to ina tabbatar miki sai kin biya harajin wannan kyan a gidanki dan duk inda mace take da kyau in sha Allah ta'ala ki ba ta dama ta zauna a gidanta shekara daya shekara biyu ta haihu shekara ta uku ta haihu shekara ta biyar ta haihu shekara ta bakwai ta haihu shekara ta tara iya yawan haihuwar iya yawan raguwar ki in dai zarau take gangariya haihuwar nan yana rage ta haihuwa tana rage mace kuma komai dadin da take shi kuma komai kwanciyar hankalin da take shi dole sai ta rubuta ta canja tana tsufa ƴaƴanta suna tasowa to yaya wanda ya aure ki saboda kanki ina ga miki ne dan ki samu rayuwa mai dadi ki daina bari namiji ya zo ya zabe ki wai ya aure ki wai saboda wai ke kyakkyawa ce to ranar da kan ya wuce ya zai dike sallalar ki zai fice ne mu ta mai kyau wacce ta miki kyau riga ka dauke ta ne dan tana da kyau ranar da tsufa ba ai karbi ne ta ba mijinki ya aure ki dan ke kyakkyawa ce to ranar da ke shekara 3 4 kin fara jego kina tara kunno kana da kayan fitarin yaro kin fara fita daga ayyacin ki fuska ta fara mokalewa wallahi sallahi canja ki je jikin ishe shi saboda damun wannan kyan ne ya dauke shi akwai wanda yake zaben addini to ne zaben addini shine masha Allah tabarakallah za a samu saukin rayuwa mai dadi da shi a samu kyau a samu addini to wannan abu ne mai kyau da kyau da addini kin ga anan ko shekara 40 kuka yi billahi alazim bi zira bulkewa wata mata an je kotu wata rana alƙali ya sa masin je kira ɗara sai ga dattijuwa ta fito da ita da mijinta an zo gaban alƙali kai ne ya karaka yalla bai ranka yi dade alƙali mata ta ce na sake ta tace mata sakuwa wata mata ce miji ya sake ta tace wallahi ban saku ba ba inda na yi wallahi me ya faru hajiya zaki magana tace ina da magana ranka yi dade tace yau muna da shekara sama da 50 da shi muna da ƴaƴan hadda jikoki yanzu na shekara 50 ya aure ni ina yarinya ban san kaina ba ba inda wayo kyau na ya gani ya dauko ni ya auro ni yanzu bayan shekara 50 yazo ya sake ni je gidan wa wa zai aure ni ƴaƴa rututu da jikoki barkatai sai wallahi ba inda zani ko ban saku ba dai gida ce ranke dare na fa take ta take to yaya ina zani ubana ya mutu uwata ta mutu dangi na sun mutu ni ba inda kowa in ba gidan wannan mutumin ba ƴaƴanmu da sun yi aure sun ina zan tafi bayan ya ƙarar da ni shekara 50 ya ƙarar da ni duk wani abu mai kyau a jikina ya lalata shi shikenan yanzu na zama ƙwallon mangoro wato mutum in ya sha mangoro ya tsotse shi sai wullar da shi yau wasu maza haka suke wa mata in kika bari ya aure ki saboda wannan to ba ki da bambanci da ƙwallon mangoro in yaro ya sha mangoro ya tsotse ya tsotse ya tsotse ya kafe shi ya gama komai ko me zai yi shi jiba to haka ke ma da zarar kin haihu ya samu biyan bukatar sadaki ya mai da ke kamar ƙwallon mangoro sai wullar da ke sai zai sai kawo to da ku gina rayuwarku akan gaskiya. Manzo Allah ya ce akwai waɗanda suke yin aure saboda dangantaka, ƴan dangi yake nema. To ranar da dangin suka mutu ba sai su da miki kenan, shi albarinsa ai matarsa ƴar gidan su wane ne, ƴar gidan su wane ne, shi haka saboda wanda yake yin aure. Manzo Allah ya ce akwai masu yin aure saboda kuɗi, ana duba me kike da shi. Babanki yana da mai'o, a'a kina da ƴan kuɗi a hannunki, a'a kina da harka. Akwai masu yin aure da wannan, duk wanda ya aure da ɗaya daga cikin waɗannan ba dan addini ba, to auren ba yi da daɗi, ba za a samu rayuwa mai daɗi ba. Shi yasa manzo Allah ya ba da zaɓi, ya ce fanfan me za su dini ta ribata yana kai, kai ƙoƙarin ribata rayuwarka ta aure da mai addini, ki auri mai addini kai ma ka auri mai addini. إمام النووي يكشف الصحيح في معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بما يفعله الناس في العادة. النبي أباد الأباري دنجني دعبن متعنسكي أي كتاع العادة فإنهم يقصدون هذه الخسال الأربع سنة زابا ولن ننتبئوا بلغضني وآخرها عندهم ذات الدين. Mace ta ƙarshe da ba ku damuwa da ita a aure ta ba shi ne mai addini. In an ga mai kyau sai a aure ta don kyau a bar mai addini. Idan an ga mai kuɗi sai a yi rububi a aure ta dangane da kuɗinta ba don addininta ba, ko da kuwa shaidani ya ce tana bin maza, in dai tana da kuɗi za a bi ta. Idan an ga ƴar dangi, ƴar asali, ƴar dangi wanda take da kaza da kaza, ko da ba ta da addini sai a je a aure ta. To duka waɗannan abubuwan da mutane suke yi ba shi ne zaɓin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zaɓa ba. Shi annabi ce wai a zaɓi mai addini, a zaɓi mai addini ko gurguwa ce kuwa, in dai tana da addini ita ce nan ba dai. Haka shi ma miji, ki ƙoƙari ki zaɓi mijin da yake kula da addini, ya san Allah. In kin auri mai tsoron Allah shi ne zai ji tsoron Allah, ba zai zalunce ki ba. Da ya tashi zai cutar da ke da an tunatar da shi aya, ko ya tuno akwai kabari, ko ya tuno akwai mutuwa, zai tausaya miki. Amma mace ta zo ta faɗa hannun gashi gashi nan, yanzu wani ɗan fashi da makami ta aura, ta ce dare idan ya yi sai ya ɗauki bindiga sai ce goge min ita da auduga, ta sa ta goge masa bindiga, ta jaggyara masa, ta rataya masa, sai Allah ba da sa'a ya fita fashi da makami. Wata ɓarawo ta aura, ɓarawo sai dare ya yi ƙarfe biyu yake fita, ya ɗauki makami ya fita, ya shiga gari yana tsallaka gidan mutane yana sata. Kuma munafikar Allah ta san ɓarawo ne amma tana zaune shi. Akwai wata ta auri ɗan luwaɗi, ta ce wallahi malam a idona na sha kama shi a falona yana shigo da yara maza yana kwanciya da su. Ta ce wallahi ba yi da lokacina malam, sai ya kwashe shekara bai wurwunce ni ba, saboda yana da matansa maza, amma fa yana da kuɗi, amma fa yana da mai'o. Ina rayuwa mai daɗi ana, ba kowane namiji bane in ka gan shi da ƙyalƙyali za ka je ka aure shi, ka je ka aurewa kanka bala'i, ka je ka aurewa kanka masifa, ka je ka aurewa kanka sharri. Akwai wanda ta aure ɗan secret society, matsafi ne, ita kanta tsafi yake da ita kuma ta sani. Akwai wanda ta auri boka, tana kallo yana harkar bokanci yana alaka da aljanu, ai ta kawo masa maguna da kuliya 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 mage mage, yana ta tara su a ɗaki, sai tara guda dubu a ɗaki ɗaya, yana ciyar da su, yana zuwa yana bokanci da su, tana sani. Ku matsalar ku, in dai za ku samu ku ci mai kyau, ku sha mai kyau, ba ruwanku da meye sana'ar mutum ko mai addininsa. In ka ji ta yi shuru, to tana tsoka, tana tatsa. Wata idan Allah ya mata arziki da tunani, tana yin bincike kafin ta yi aure. Dole ne ki san shi, ba wanda miji zai zo aure ki bai san ya ke ba. Sai ya gama bincike, har unguwarku zai rinka zuwa yana ɓadda sau, ba ki sani ba, ya binciki maƙota ya halinki. Amma ku rawar jiki ake yanzu da ya fito sai a ce a fito a fito maza a yi aure. Ubanki ya kashe miki kuɗi dubu ɗari kaza ko miliyan kaza, wata ɗaya wata biyu ku fara uwa ka ubanka da miji, aure addini ne kuma shari'a ta ce ai aure wankiul ayamaminkum wasalihin min ibadikum wa ima'ikum in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un 'alim. Allah ne yace ai aure, to aure addini ne. Shi yasa Imam Ibn Kathir a karkashin wannan aya yace amara Allahu tabaraka wa ta'ala bit tadwij. Allah ya ce ai aure, ya ku iyayena mata. Shi yasa farkon lacca ta na gaya muku babban burin ya mace in ta daga aure, duk wanda ya tara ƴaƴa mata, ƴan mata matasa, burinsu ya aurar da su. To a nan auren ake rubtawa. Yace wa qad dhahaba ta'ifatun min al-ulama ila wujubihi, wasu daga cikin malamai sun tafi cewa aure dole ne. Ala kulli man qadara alayhi, ga duk wanda yake da ikon yayi aure. Sun kafa hujja da hadisin da manzo Allah ya ma ashar shabab, annabi ne ya ga taron matasa yace man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj, wanda ya samu ikon aure ya je ya aure. Duk wanda yake da dama ya je ya aure. Fa inna wa ghaddu lil basar, yake yar uwa ta aure yakan saki kame ganinki. Din yani ne da ta zauna tana zaman budurci ta rika har ta zama kubewa rikakkiya ta ita ya aure, to fitina za ta yi a cikin al'umma. Yin aure yakan sa mace ta kame, ta samu kam, ta samu nutsuwa. Haka nan yin aure yakan sa namiji ya kame, ba zai yi sha'awar zina ko kuma ya aikata barna ba. Amma yau da yawa akwai matan da za ki ga suna yin wato barna kafin su yi aure ta'adi, sai ta gama kewaye mazan unguwarsu gaba ɗaya, sannan wanda tsautsayi ya ɗebe shi zai kwashe ta ya tafi da ita, ya ɗebi masifa ya kai gidansa, saboda ba ta da kamewa, bai sani ba an yaudare shi. Me yasa ba ta zuwa makaranta, ba ta da ilimin addini, ballantana ta san Allah ya haramta kaza, ya haramta kaza. Shi yasa yau a wasu wurare ba a yi dama a yi aure sai an yi gwaji. Yukaji ka ɗebo wata, ka ji ta ɗebo wata masifa, a je a gwada ta a asibiti lafiyar ta kalau, saboda tsabar rashin aminci. Kamar yadda mazan su kansu su ma ba amincin ba ne da su, sai wanda Allah iza ba. Akwai wanda sai ya gama zinace-zinacen su sannan ya je nemo matar da zai aura. Shekaran jiya ɗin nan muna karatun tafsiri da mata irin wannan lokacin, wata mata ta aiko takarda ta ce malam ina sallah, ina azumi, ina sadaka, ina karatun Qur'ani, abubuwa na ibada ina yi kuma da aurena, amma malam na kasa daina zina. Ta ce ba fashi, kin san me ta saba tun tana yarinya. Shi yasa wallahi wallahi iyayena mata kun ci amanar ƴaƴanku idan ba ku tsare su ba, kuna barin ƴaƴanku suna fita ba ku san inda suka je ba. Mace kun sai ga darake tana kula ina tara ƴaƴa, amma ba ki da control a kan ƴaƴanki. Kowane namiji zai iya zuwa kama ƴarki. Wayau lalacewa ta kai ga maza iyaye, mutum zai shiga gida ƴarsa budurwa ba ta dawo ba, bai san ina ta je ba ko bai tambaya ba. A gaya mata in ta dawo ta rufe gida, yarinya budurwa ta zata rufe ma gida? Uwa kuma tana sane. Akwai waɗanda suke tijara da ƴaƴansu, ai wance farin jini ne da ita wallahi. Kullun ta dan dawo da ƴar 2500-2700, ni kan wannan haifuwa sai albarka. Eh, ta dawo da 2500-2700 samari suna ba ta kuɗi ba? Bari in gaya muku wani abu guda. Yanzu saboda al'amura sun canja, kwaɗayi da rashin tarbiyya, yanzu mutum a gida zai zauna uba ne, wayar da yake riƙewa wayar 3000-4000, uwar yarinyarsa, uwar ƴarsa kan kowayar ma ba ta da ita, amma wallahi yarinya ƙarama budurwa za ki ganta da wayar 150,000 ƴar talaka, ki ga babbar waya a hannunta tana harka da waya. Waye bata noma ubanta ya sai mata, tattasai da tumatur ya kasa a kasuwa ya sai mata? Waye bata samari? Kuma irin wannan yarinya wai ana alfahari da ita, wai tana samun kuɗi. Duk yarinyar da wuri tana shigo da kuɗi gida, tana shigo da kuɗi gida a wannan zamanin, wallahi ku bincike ta. Duk yarinyar da kuka tana sanya a tamfar 1000,000, kuma iyayenta ba su suke mata ba, ba wani yayanta yake mata ba, ku bincike ta wata kila mutuncin ta take bayarwa ake ba ta wannan atamfofin kuma lokaci ne akwai yarinya da ita take ta neman a gida sai uban ta ya haife ta tana dan haske haske ita take sai musu katar din tadiya ita take sai musu buhun shinkafa idan ba musu ni uban yar take bayarwa yarinya ce karama buduwa ko aure ba ta yi ba ba kuma aikin gwamnati take ba ba kuma sana'a take ba ba dinki take aske ba ta kudi ba ba kaza ba ba kaza ba tsabar tana da samari tana da wai farin jini ita take daukar nauyin gidansu akwai lana ce wanda ta wuce kai fita wai a ce yarinyar ta buduwa ba sana'a ba aure ba miji ba aiki amma wai ita take daukar nauyin ku to ina san ku kugan tarbiya ta lalace to wannan tata ake zuwa ai auren ba a jin dadi saboda an gidu akan ƙarya kuma shi na dudu mai yaudari ne bukatar sa ya baki ya lalata ki ya lalata ki ya ci mutuncin ki ya ci mutuncin yaran ki duk mutum da ta kuskura ta bari namiji yayi alaka da ita ba ta sunna ba to ta tona wa kanta asiri ta tona wa ƴaƴanta da tattaba kullanta da jikokinta asiri dan wallahi tallahi daga ke hanzur arki gaba ɗaya bari taba ganin ku da mutunci ba shi yasa ina kira ga ƴan mata ku tsaya ku yi addini ku daina rutuwa da wannan rayuwar ta ƙarya ku kare mutuncin ku ai auren ku ku shiga gidan mazajen ku wani namiji bai taba alaka da ku ba in ku kika ce zaki to zaki ga bakin ciki zaki ga tasku a rayuwar ki ku kiyaye ku mutunta kanku kar ku dawo ƴaƴanku abin zagi wani yaro ya zo a anguwa mara kunya ne fageren yaro yana yawan mutane rashin kunya sai ya je ya yi wa wani mutum rasar kunya wata rana wani babban mutum sai ya ce yanzu wannan yaron kan ba shi ne dan wancewa aka ce eh sai ya ce to idan ka je ka gaya uwarka da ta haife ka ka ce mata ta san wani ka ce ka gaya mata ta tuno lokacin muna yara abin da muka yi da ita ka gaya mata ta tuna lokacin da suke zuwa ɗakin wani tana kwana ɗakin wani tana kwana ta gaya uwarka ai da ya gaya wa yaron nan wannan magana sai ya tsuguna ai daga nan ya daina rasar kunya kin san me uwarsa ce ta jawo masa kin yi tsiyadda hatta ƴaƴanki sai an gadar musu tattaɓa kunnenki wani yaro ya bugon waya akan kallon na gajiya ni ustaz ne malamin islamiyya ne ni na da shi alqur'ani ina ma limanci a anguwar mu alhamdulillah ina zaune da mahaifiyata amma damuwa ta nayi mahaifiyata ta gaya mun babana ta ƙi ta gaya mun kun ji abin da na gaya muku mahaifin qur'ani malami ne yana da islamiyya yana tare da uwarsa yayi ta gaya masa waye babansa tana ta masa kwana-kwana ya ce malam gaskiya na bugu ne in gaya ma ni fitin ina haƙuri na kasa haƙuri daga baya wani maƙocinmu ya ce to ka yi haƙuri da maganar da zan gaya maka ka yi haƙuri ya ce kaga mahaifiya nan taka ya ce eh har da shi Allah ya girmama ka ya mutunta ka ka zama mutumin kirki ce eh wallahi yawon banza sai ta haife ka ka daina ɓata lokaci kana ta jayayya da ita ta gaya ma babanka ba ka da uba ita kanta ba ta isa ta ce waye ubanka ba gashi kuma zaɓin Allah Allah ya zaɓe ka ya ɗaukaka ba yanzu dan Allah ƴan uwana mata wannan mata ba ta ce kanta ba to me yasa ake ta rufe wa'azi ku kame kanku ku ne ki me yasa wayyau ake gudun addini an fitar shedanci da tsiya a yi ta koyi da ƴan wasan kwaikwayo da ƴan drama da ƴan fim me yasa wannan bakin cikin kuna ji yana damun ku amma abun koyin ku shine ƴan fim me yasa samsul basirah dan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku zaɓi mijin da za ku aura daka in zaki aure ki tabbatar waye zaki aura kuma ki nemi shawara ana son mushawarati a wa su'al ahli taqwa wa salah malami ne kike da shi a islamiyya wani yazo yana neman ki a sirrance ki je ku gaisa ki aka maka Allah da Allah ko za a bincika mun wani yazo yana neman na yaya halinsa ya dabi'arsa malamai na fiqh suke cewa idan mutum yazo neman ka aure ko kai in zaka nemi mace ka aika ka tambaya yaya matan nan take angonsu yaya mijin nan yake angonsu yana fita sallar jami'i waye malamin sa a gari yake ba musulmi bane ba kai malamai ba to waye malamin yantami ila man yana karkata zuwa gaba mijin kin je kin aure shi bai da malami kin ga nuna bai da ma'addini a irin wannan yanayi da ake lokacin harkar addini a ce wai yaro ba shi da wani gurin masallaci da yake zuwa na jin karatu ko malami da za a ce yana masa fatawa ba yi shi wani masallacin juma'a yake sallah duk sai kin bincika sahi malamai suka ce a binciki ubansa yana kula da jami'i ka binciki uban yarinya da za ka aura yana kula da jami'i kai hatta kai suka ce har cikin gida ka bincika cikin uwar yarinyar nan tana kula da tsalloli biyar a gida ko ku irin matan nan ne wadda ba ta sallah take hada salloli in za ka auri yarinya kai ma ke ma za ki auri namiji ki bincika yaya uwarsa tana kula da sallah kai da karshe cewa suka yi a bincika a gashin uyayenta suna tashi suna sallar dare baban mijinki yana tashi yana sallar dare ta wannan karatu kan sai dai a littafi waye dai je wannan binciken yau ai na gaya muku in dai da maiko ku ba ku da matsala a gabana aka yi wani abu wata yarinya budurwa ta ga wani mutum tsohuwa da furfura sharkaf a jeninsa ya fi malar liman tsufa amma mai yana cikin mota rantsasiya yarinya nan da kanta ta kawo kanta tana magana sai bawan Allah sai ce ke yarinya ni ma nayi jika da ke tsoho ne da ni bai gani da furfura ba ta ce da ke wannan furfuran ta ta yi ta ake so subhanallah yarinya karama ya shekara goma sha wannan furfurar ta ka ita ake so saboda yana da kuɗi kawai ganin sa sai da mota mai kyau a aro ta yi a sato ta yi a ta kamfanin su ne a ta mai gidan sa ne a ta waye tunda da yana hawa mota mai kyau tace ai wannan tsohon shi ne abokin tafiya burin ku duniya shi yasa kuke shan wahala a cikin auren ku ku tuna rayuwar annabi da matan shi ba cewa ne kake aure mai hali ba ku aure mai hali Allah ba da mai hali ana son a tsaye mai hali yana da kyau aure mai hali amma mai addini Nana Aisha take cewa a gidan annabi sai mu yi wata biyu wallahi ko tukunya ba mu dora ba ke yanzu kina da imanin za ki iya haƙura da mai gidanki a wannan yanayi wata biyu ko kicin su dora tukunya ba su ba aka ce ya ummul mu'minin Aisha me kuke rayuwa da shi tace wallahi ruwa da dibino kawai Mu ci dibino mu sha ruwa da safa dibino da rana dibino da daddare dibino gobe ma haka jibi ma haka ta ce annabi ya sha zuwa gidanmu sai tambaya ce da Allah akwai abinci a gidan nan manzon Allah fa da kansa akwai abinci a gidan nan sai matan ce babu sai ce inni idan fa'imu to ni yanzu azumi nake na dau azumi babu ba abin da za a ci sai a haƙuri a gidan annabi kenan amma yau ke baki yarda da talauci ba ke baki yarda da rashi ba kina ta faɗa da mijinki saboda albashinsa yayi kaɗan yau in an ga kin saki dukka kina walawala a gida to wata ya zo ƙarshe in ka ji ana yawan maka gaisuwa a gida to an zo end of the month wata ya zo ƙarshe kana lafiya lafiya to ya gidan dai lafiya ya al'amura dai yaushe za ka dawo ne alhamdulillah a ina nan hanya zan dawo to ina dai jiran ka dai in ka dawo in ka ji ana maka wannan to wata ya je ƙarshe amma in farkon wata ne ko tsakiyar wata ba kuɗi dan albashi daman shefu kowa haƙuri a gidansa wulaƙanci in ka ga ana maka wulaƙanci to daman ba ka da kuɗi dudu Ni fa ba na san yawan kiran nan da kake mu. Yana kiranta ba ta san yawan kiran saboda ba yi da komai ta san ba abu zai ba ta ba.
yau mata ba ana kula in ka shigo gida ya aljihun ka yake in an ga yana yalau 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 to yanzu za zo a tafe ka ce sanda zuwa saboda aljihun ka cike yake me yasa muke gina rayuwar akan madda material mun nemi material in ina da shi abokina ne kai in ba ka da shi ba ruwana da kai buyin ki me zaki kashe me zaki samu ina soyayya saboda Allah ya ku iyayena mata ina soyayya dan Allah babu an gina duniyar akan me ake da shi sai sa muke wahala wata rana wata mata ana ce da Fatima binti Qais Allah ya yarda ita tazo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku rike sunanta Fatima binti Qais ina so in kafa muku hujja akan neman shawara in za ku aure miji yanzu na magana ne akan gaba ɗaya zaben miji yakan samar da rayuwa mai daɗi da kwanciyar hankali Fatima binti Qais ta ce ya Rasulullah wasu mutane guda biyu sun zo nema na aure ina so ka bani shawara tace inna aba jaham wa muawiyata khatabani da abu jaham da muawiya sun zo nema na aure kin ga ba wani abu bane dan wani ya zo neman ki faɗa wa wanda kike yadda da imanin sa da addinin sa yanzu akwai malamin ki malaman ki kamar iyaye ne ki ta nemi shawaran sa a baban ki ki nemi shawaran sa ga wani ya zo neman a wata kawar ki mai amana ba mahassabiya ba wane ya zo neman dan Allah waye ya ba cikin su manzo Allah ya ce to amma muawiya fa su'ilu kullu ma lana muawiya da kike magana matsalar sa talaka ne kayayyau abu sheke ba shi da ma duke da zai iya auren ki na'am shari'ar musulunci ba cewa ta yi kije ki fada gidan wahala gidan yunwa ba duk mijin da zai aure ki sai kin tabbatar yana da sana'ar da zai iya rike ki yana da sana'ar da zai baki abinci sau uku a rana yana da sana'ar da zai iya biya miki kudin asibiti in baki da lafiya yana da sana'ar da zai iya kashe miki yan kananan larurorin ki abubuwa na yau da gobe yana da wannan damar wannan wajibi ne ki binciki financial implication nasa da rayuwarsa ba laifi bane shi yasa annabi anan gurin ya faɗi gaskiya yace muawiya talaka ne bai da hali a motsa yake amma ya zo yana neman ki kenan ko ya aure ki zaki wahala ba abinci to anan gurin duk tsoron Allah mutum da takawarsa da bin Allahnsa idan ba shi da sana'a ba shi da aiki kada ku dinki ɗauku ku ba shi iyayena mata ku kula akwai ƴan fafa akwai mutumin da za a ga ba a san sana'arsa ba wataƙila ba a gari yake ba fi haka yana zuwa da ƴan riguna yau ya canja riga yana ɗan kashe abubuwa haka ana ganin sa cikin ni'ima daga ina yake ai Abuja yake ai aina ki ai a Kano yake ai aina ki ai Kaduna yake amma ba san me yake yi ba Abuja ko a Kano wankin mota yake shi shaina yake yi a toren shadda yake yi a me yake yi ba sani ba kawai ko abin da ya dame ku duk bayan sallah karama ko babba ko dan lokacin an yi wani yana shigowa gari fi sha haka ko takila mai aro motar abokin sa fi haka yanzu ana harka ashe a can din zaman banza yake buge-buge ne na iska full sai ku dauki ya ku bashi sai an dauki ya an bashi wata ɗaya wata biyu yarinya ta fara bugowa wata waya ba mu da abinci ina mai gidan yana nan wallahi bai da aiki sai bacci tun da safe in yi ta bacci a gida baya tashi sai bayan la'asar sai ka ce doya an ajiye doya ba ko wani baya ne yaya za a yi sai ki fara tura wa yarki kuɗi yanzu kin wayi gari kin bashi ya kuma kina ciyar masa da yar wallahi akwai matar da ni na aurar da ita ɗaliba ta ce nace baki da na hada ta da wani tace malam wallahi da ba dan ina maka biyayya ba da na bar auren nan tace ka hada mu da mutumin da yake mai wadari mai ƙarya tace ba ni sana'a ba ni da aiki haka yake damu na yi ta bacci a gida
nayi kawaye baki zuwa kullum mai gida na yana gida ga mu daki daya nace an taba yin namiji kullum yana kwanci a gida baya fita shi ba zai je nemo mana abin da zamu ci ba tace wallahi sai rana ta yi sai yazo yi mun tagumi kato guda kaya guda da shi yazo yana ina abinci na tace yau ce ka kawo tace mallan na tsare sai bin gidan makota da gidan yaya ta an aika yau ta turo mun taliya daya in tura a turo mun kwano daya rabin kwano ina da bara da na da ya gana shi da kitchen sai yazo ya tsaya mu tare da shi muke cinyewa tace ban gane tashin hankali ba sai da na tauki ciki nace masa wani kai tanadi ni fa na samu juna biyu kai tanadi fa to ke ai Allah zai kawo tace gashi da kiran Allah kan fa kai ustazan in kai magana ce Allah tace mallan haram ciki na ya zama wata tara wallahi ko kyalle bi aje ko kyalle nace fa idd na fa sati ne zuwa nan haihu ina kudin rago ina yan kayan da ina haihu zan sa wa yaro ina kaza tace wallahi mutumin nan haka daidai da abu nan kunya ma yaje dan kawo wani abu ya kawo tace wallahi babu tace haka nazo na haihu nace mallan ka san ta dake maka billahi alazim rana suna wata yaya ta ce ta tura kasuwa ta sa aka siyo naman miya kamar na 1500 ko na 2000 tace in zo dan yayyanka dan jefar da kashi haka saboda baki in suyo suna in yi musu miya da shi a matsayin shi ne ragon nayan mu tace wallahi kora ragon suna tace kora gobe ka ko tinke ko akuya ma bai kawo ba kai ka za ma ya kawo a yanka ta da sunan ta suna ne wallahi bai kawo ba tace to mallan gaskiya ni kai nayi 40 zan koma gidan mu nace eh sai iya komawa ni ma ustaz ne yazo lalle ni yana saka riga mai yarkau ya gama inda surutu na ga taka wata da tsoron Allah sa naje na hada shi da ɗan ɗaliba mutum ne yarke shi sai mun ladabi da biyayya sai mun da yanzu anan ku lura da wannan abu guda mu yi wa kanmu gaskiya da Allah dukan ustazai ne yanzu tsoron Allah sa fa daban ibadarsa da zuwa masallacinsa daban maganar sana'a da kuma abin hannu kuma daban Allah ya taka masa alkhairi da sallarsa da karatun qur'aninsa da ibada amma me yayi aikin da zai yi ciyar da matarsa to wannan ma gwanda ma ita ma mai addini akwai mai zaman banza a gari ma dan iska kudin rijas ta kudin aka gani aka bar ana zuwa daga tambaya sai aka ce kun shirya kun zo da goro a daura aure ina ruwan arha butu wa laka kenan da fulani butu a'a me yayi aikin sa me yayi sana'ar sa malamin makaranta ne me yake yi yaya zai rike wannan yar yanzu bai da mutum ya aure yarinya ba shekara ɗaya ko wallahi sun zama su uku kuma jariran wannan zamani shaidan cin kuɗi a gurin su sun fi uwar ma cin kuɗi kaga ɗan jariri da kake ganin sa akwai jan kuɗi da ciwo ya kama shi kana kai shi asibiti sai ga an rubuta maka maganin 7,500 pampas kawai kullum sai ya ci pampas ɗin naira 60 ko 160 abin kashi ko ba haka ba ne yanzu duk uwar da ta zo da yaron ta karami anan akwai pampas a jikinsa nawa ne pampas naira 50 naira 60 kuma a sa mai da safe a sa da rana a sa da daddare masu ɗan dabaru ne suke sa kwaya biyu kullum yaron nan sai ya ci 100 ni wata rana ma da abun ya dame ni nake cewa kai wai ni ina nafkin ne kan wanda ake samu na damuna yara ina nafkin yake ne ba ku san ba akwai nafkin ba ni ne na tashi muna yara wallahi na san ana daura mana nafkin wani abu ne za ka ganshi tun yaro an daura masa shi da tawul da cuce-cuce a cuce shi nak duk uban kashin da zai yi ne yana zuba kashinsa in an gama a ɗauke a je a wanke shi an daina narkin yanzu matan zamani sun ƙi karɓar narkin Allah Allah ka dawo da narkin din nan dan maza su samu sauƙin kashe kuɗin kwamfat ya ba ce mun ba abu na biyu ya ku iyaye na mata wanda yana da muhimmanci ku lura da shi dan Allah a daina zuwa ana aurar da yarinya ba ta ga mijin da za ta aura ba lalle yana da kyau a shari'a mace ta ga mijin da za ta aura shi ne suke cewa annabaru kallo ta ga waye za ta aura wata kila wani kanin wani dan gidan yarki yana aiki a wani gari ko yana sana'a kawai sai aka ce ai ya kamata a hada wance da wani to a hada wance da wani ta ganshi ko bata ganshi ba in ta ganshi bari wa alhamdulillah ta aure shi idan bata ganshi ba to ayi kokari a hada su dan kada a zo a kawo mata shi ta gabe mata ba dan mata suna da ra'ayi da kuma tsurfa kowace mace da Allah ya yi ta da irin nau'in namijin da take so a nan yanzu ba ana magana ko kuɗi ko mulki ko sana'a sifarsa halittarsa yanzu wata yarinya aka ba ta wani bawan Allah mai dama dama mai maiƙo ya zo yana nema ta ce kawai wallahi bai mun ba me ne fa ta ce wallahi bai da laifi haka kawai ni in na ganshi sai na ga bai mun ba yanzu wannan shine mijina ni ba na so ƴaƴan zamani kenan da an yi wannan auren yanzu a cikin tsofaffi da tawa cikin kota kila ko wanda aka tuku ya ta aka sai ta bata ba ganin mijin ba kuma ta hakura ta zauna dai ki ƴaƴa ne masu ladabi a da amma na yanzu gaskiya ba ladabi shi sa to da yawa za a kawo mutum yarinya bai taba ganin ta ba idan ya zo ya ganta sai ya ga bata yi ba wani sahabi aka aura masa yarinya bai ganta ba ana kawo ta ranar da ta tare ya ga yarinya sai ce wallahi innaha damima wallahi 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 mummuna mace ce shine damima a larabci ugly kenan yaya aka bani wannan to bai ganta ba ba a samu alwi'amul qalbi ba haduwar zuciya bainan zauji da zauja kisa manzan Allah ya ce wani sahabi zai aure yace a nazarta ilaiha ka ganta kuwa hakki ne a shari'a yarinya ta ga wanda za ta aura shi ma ya ganta kuma kai ku dauka kyau fa fari shine kyau la kyau wata dabi'a ne a zuciyar mutum yanzu ai ga wata baka ce amma wani sai ga a duniya ba wanda yake so irin ta haka ne wata kuma fara da kike ga wallahi yanda fara ce amma yanda kike ga wato subhanallah kamar buri take gashi fara ce amma kamar buri take ba ta da fasari wata sai ya ganta mummuna wani kuma sai ya ganta kyakkyawa kowa a duniya matarsa ita tafi kowa kyau sai dai dan abin da ba a rasa ba mutumin nan da ya ganta yace ka ai manzo Allah ka yace ka ganta sai ce undur ilaiha fa innahu ahrama an yu'dama bainakuma ahraka aswa ahra an yu'dama bainakuma lalle ka je ka ganta dan za ka iya ganin abin da zai hada soyayya a tsakanin ku wancan mutumin sahabi da ya shiga ya ga matan nan sai ce ka gaskiya ba ta da kyau sai ce to amma akwai wani abu guda na hakura nace bari zauna da ita saboda Allah ne yake yayyawa iyaye yace wallahi sai da nan wayi gari wannan yarinyar a duniya ba wanda nake so irin ta yace ban taba ce mata tashi ki sallah ba sai dai ga tana sallah yace ban taba fada ko jayayya da ita ba in ce dauko ai kafin na ce ta dauko ta dauko ban taba samun matsala abinci da ita ba ban taba jayayya da ita za ta fita unguwa ta ce sai ta fita ba jiya ake mana fatawa a wajen karatu wai wata mata ne ta yi kuma takarda za ta je unguwa za ta je gidan biki sai mijin ya ce wallahi kake da ita in kika fita ta wannan kofar in kika fita wallahi in kika fita ta wannan kofar a bakin auren sai da ya fita sai ta tsallaka wando ta fita a to ba cewa yayin kin fita ta wannan kofar ba to sai ta tsallaka ta wando ta ketara ga ta mika jakarta niki niki ta hau kan wando ta jira sai da ya dawo ya gabata nan yanzu fita ki kai ko to wallahi a bakin auren ki tace wallahi ba ta kofa na fita ba ta wando na fita kin ga auren ta yana nan bala'i sai ta fita dole ina ba ta ana fahimta wannan mutumin yake cewa yace ina tashi sai akwai ba masa abi bane wani malami ne yake ba mu labari a nan karshe ne yace wallahi duk radda na tashi da daddare nayi juyi sai dai in tarar da matan nan tana kiyamul layl tana karatun qur'ani yace sai na gani yace take da nima wajen imani da takawa yace ga biyayya ga mahaifiyata tana bin mama ta ta yadda yake tsammani amma fa in kin danta kamar daga kabari ta fito ba matsayi yace sai da nawayi gari a duniya ni kuma ba matar da nake so irin wannan saboda akwai ladabi akwai biyayya akwai hakuri akwai kula da hakkin miji kenan wannan yana nuna miki yake yar uwata abinda zai dawomar da kike samu rayuwa mai dadi a gidanki ba zaki samu tashin hankali ba ladabi biyayya tsafta da'a girmama miji hakuri kai zuciya nesa ba sai kin je gidan boka ba kar ki yadda ki kashe kuɗin ki a zuwa gidan boka wai dan ki mallake miji kin ga namiji wallahi kamar yaro jariri yake danki kullun yana hannunki ko kina rigawa amma yana binki ko kin da kike sai dawo wajen ki saboda ya san kina kyautata masa yazo yayi kuka yayi kuka ki daka mai tsawa kuma ki dauki mama ki bashi sha ki wanke masa kashi ki gyara masa fuskarsa to haka namiji yake so ki ja shi jikinki ki zama mai hakuri kuma yaga kina tausayin sa kina kula da al'amura da ya shafi rayuwarsa yaga cewa ba mace ce da kike neman ki kassara shi ko ki illata shi ba duk mijin da ya san matarsa tana ba shi kulawa to bai da matar da tafi wannan to amma matsalar ku ba ku gane wannan sirrin ba sai ku kare a gidan boka boka annabi ya ce duk mace ko namiji da yake gidan boka sallarsa ta kwana 40 babu ko kai Allah bai karba ba sannan kuma duk wanda ya je gidan boka ya ma gaskata boka akan abin da ya faɗa to ya zama kafiri ya tafirce wa da abin da Allah ya saka annabi Muhammad amma yau idan an je gidajen ku abin da ake neman ba a samu kaga mace in za ta fita unguwa tsafta yan cikin 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 an sa jambaki an sa gazal an lika wannan an makala wannan wani dugon anan wani dugon anan wani anan gurin wani a can dutai kwalliya an yi kunshi an yi lalle amma fa an za ta fita unguwa wallahi in kin je dakin ta ba zai shigo ba saboda tsabatu mokara dakin ta baya shigowa akwai matar da baki idan ta yi sai ta ce ku da ka ta ku daya sai na cin ta saboda dakin ta baya shigowa dan Allah wannan ya mijin ta zai akwai mai gidan da na sha faɗa a karatu dawowa ya yi gidansa yana jin bacci yana kwanciya sai ya kwanta akan warin takalmi takalmi wari yara sun zo sun yi jefe-jefe a sun jefa takalmi a gadon uba wallahi matan nan mutum saboda ba ta da tsari wani kwanciya ya yi sanar da yana sa kansa sai ya yi filo da burodi irin jikakken burodi yara sun sha shayi sun yi jifa da shi yana makawa sai toshe masa kunne ya sai jika ma wani kaki ya ake wallahi kai hakuri wallahi baby ce ta dauka ta jifa da shi ina ba ki da tsari ka zama a gida mai tsafta a waje tsaftace ana ganewa ne in kin je gidan biki in dai za ku je gidan biki kam nan kan kuna kashe kuɗi ku kwalliya ku yi ado amma mai gidan ku kun haramta masa ya ga tsaftar ku yanzu akwai matar da familyar ta ba zai zo suna kira suna magana in suna magana sai ya haka ya sa hannu kin ga haka saboda katta buge shi da warin baki eh ina jin ki wallahi ina ji kin ga haka nan ya kare saboda me bakinta yana bugawa ba ta goge bakinta ga bishiya darbe biya a gidanta mai kwanta sa yara su kallo su rinka taimaka mata ba ta yi wai wata mata ne wai mai gidanta wai ya kawo ya sai musu sabulu da ita da kishiya duk karshen wata sai ta zo ce ni kan maganawa ma na ma rago kishiya ta karar da sabulu wai dan neman suna sai ta ita yi wanka dan kada sai tana karar da sabulu sai ce mijin yace banzan bazara ashe kaza ma ce ki ba ta wanka ne shi yasa kike rage sabulu an ba da sabulu guda 10 misalin a wata kin dawo da guda 4-5 kenan ya nuna ba ki wankan kinki ba tsafta ɗakin ki ba zai shigo ba mai gidanki ya zo wajen ki ya ji ki kina tashi ka ji mace tana hamami a ba kin wulakantar da mata kin tozartar da mata ai sai namiji hamami kam sai namiji ai maza su ne kazamai amma mace ai so ake a rinka ganin ki tatas mai gidanki ya ganki tatas wata mata cikin sahabbai
za ta aurar da yarta sai take cewa yar yace yata ki sani cewa zaki je ki tarar da rajulin lam ta'ali fihi mutumin da baki saba shi ba zaki je ki zauna bako da baki san shi ba zaki je garin da baki sani ba zaki je gidan da baki sani ba amma ina miki wasiya kamar haka abu na farko duk inda kike kasance karki yadda mai gidanki ya dawo ya tarar da ke baki gyara jikinki ba tace mata kuma karki yadda ki matsi mijinki a lokacin da kin san akwai wani abu mai doyi ko bashi ko tsani ko wari mace mai sanin ya kamata mai wayo ba ta matsawa kusa da mijinta a lokacin da ta san akwai wani abu da bata tsaftace shi ba karki yadda mijinki ya sa hancinsa a jikinki ya ji doyi yanzu nan idan ina so na gane na yi wanka ko ban yi wanka ba kun ga hannuna nan in nayi haka ina ɗanɗana idan jikina a tsaftace yake zan ji normal idan ko ba tsafta zan ji ɗan gishiri gishiri haka to ba wanka kenan in kina wanka a kai ki gwada na baki a samun ki ɗanɗana jikinki zaki riƙe dirra da kike jikinki akwai gishiri gishiri to akwai matsala aje a yi wanka akwai ba matar da mijin ba zai dawo zai ce riba kin yi wanka ko yau haba da Allah haka kiko ku yi haƙuri yau karatu ne na cikin gida za mu yi mu riba kanmu asiri ko yauwa ku yi haƙuri wallahi sai za damar na ce miki ina so in miki lecture da za ki samu rayuwa mai daɗi a gidan mijinki don ba daɗi mijinki wulaƙanta ki ba daɗi mijinki wulaƙanta ki kiko akwai matan da rikici suke da mazajensu a kan kiko sai shi zirki dan Allah ki rufa mu asiri yau kan na dawon tarar da gashi nan don Allah ki kiko in abin da na faɗa ba haka bane da Allah wacce ta gano ta min gyara to yaya za ki samu rayuwa mai daɗi alhali ba ki da tsafta a gidanki shi yasa da yawan ku mazajen ku suke muku kishiya wani mutum ya zo ya same ya ce malam wallahi ina zaune lafiya da matata kuma ina son ta ba bana son ta ba amma ta yi wani abun da gaskiya ta fita a raina akwai ladabi in na ce ma ba ta da ladabi na zalunce ta akwai girmamawa amma malam wallahi sai na ƙara kishiya na ce meye ba zai ce kasa ma ce kazanta na hauka ya ce gidana ba na iya bako ka tarar da yara cikin datti yaro ya yi fitsari ba a wanke ba wani ya yi kashi ba a goge ba wando da kashi an je an ajiye shi a bakin kitchen yace karkace a falo kaga cokali a falo kaga kwanon miya a karkashin gado kaga an ci abinci an bar kwanuka yace ka zo gidanka ka rasa ina ma za ka zauna yace nayi fadan sai na lura kamar uwarta ce ta koya mata kazanta yace wallahi sai ya kara kin ga wannan zai yi mata kishiya ne ba wai dan yana so ya cuce ta ba saboda ita take cutarsa ba ta da tsafta ai mace ta kwarin ita ce gidanta kullum da turare yana kanshi jikinta ma sha Allah tana kula da jikinta ɗakinta kullum turare tana yawan kula da kayan ɗakinta tana sharewa ba a ganin ƙura amma yanzu mata yanzu wasu ma miya za ta zuba mijinta fa kwanon da wani ya ci abinci a nan za ta zuba mijin sai a sa yatsa a katse saman kwanon sai a zuba miyar saboda a ƙasa zai saje duka ana yi to ki zama mai tsafta ki zama mai kula abu na ƙarshe da zan tsaya a kai ya ku iyayena mata zan gaya muku wasu abubuwa a gurguje waɗanda su suke muku illa a gidajen aurenku kuke shan wahala ni kuma ba na so ku sha wahala abu na farko shi ne duk mutum da sai ta zauna a gidanta ba ta da ilimi ba ta zuwa karatu to za ta yi wa kanta illa ki je ki ilimi maza suna son mace mai ilimi mai karatu ki zama mai karatu ko da mijinki jahili ne to lallai ki yi kokari ki zama kina zuwa makaranta ilimin nan guda biyu ilimin addini da na zamani in miji ya ba da dama a idan bai ba da dama ba kuma to a kula da na addini idan an kula da wannan to zai taimaka a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali da walwala da nutsuwa
ki kokarin ki sa miji ki rinka karantar da ke ko da ku rinka sayo miki cassette ne ko memory card mai karatu a cikin kina yawan saurara kina kitchen din ki kina jin wa'azukan malamai wannan wa'azuka da kike kallo da kuke ji zai gyara ku yanzu lakacin nan da kuka zo akai muku idan Allah miki garuwa dala bai gyara miki zama ba ai da mijin ki ya san labari yau tukunci na zai ba dan na tabbatar zai tarar da gidansa a gyare ki kuma dai yake tsammani yau na sani da yawa akwai mazajen da abincin da za a yi musu ba na daban ne saboda an sha wa'azi kenan zuwa makaranta da sauraron wa'azi yana da amfani kuma mijin ki ya rinka daukan ki yana kai ki wajen karatu sannan kuma littafi da zai iya taimakon ki ba wai sai na soyayya ba littafi na addini a rinka karantawa cikin lokacin da Allah ya ba ku sannan kuma lalle mace ta yi kokari wato ta rinka samarwa kanta garan bawo duk watan duniya menene abu mai kyau a gidan nan menene bai da kyau na gyara yawan sauraron alkur'ani zai taimake ku kwarai abu na biyu da yake rusa ku a gidajen ku neman kuskuren miji ke kullun so kike mijin ki ya laifi ki magana baki da hakuri ai ranan ma ya nan kaza ai ranan ma na zuwa ma ido ni na kyale ka ni wulakancin da ake mun a gidan nan an mai da ni baiwa an mai da ni bare ai da mun ba ma so na kike ba da mun babba na ne yazo ta kura mun na aure ka ni da na san haka kike wallahi bazan aure ka ba kaza 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 ke komai cikin yi magana sanan musu zallati wal asrar wa tatabbu'i al asrar ana neman tuntuɓin mai gida ai ranan ma na ji ka kana waya da wata kawai kyale ka ne wallahi saura ka dan fata waya a har kin yi kwarin da zaki fata waya mai gidanki to wata kila dan kasuwa ne wata ce ta bugo masa waya za ta sayi a tamfa ba zai yi mata waya ba wata kila malamin makaranta ne daliba ce ta zo tana karatu wani abu ta gane wata kira shi ta tambaya wata kila liman ne mai bada fatawa ba za a kira shi ba in an ji muryar mace kawai shi kenan sai a ce yana magana da matan banza sa ido ta ido ba ku da hakuri ga satar wayar miji a sace miji da an da ya fara bacci yana juyi sai a dauke wayar sai a shiga ban daki ba tsuguro take ba ba bayan gida ba ba kaza ba ashe wayar miji ake dubawa ana ta duba duk lambar da kaga an rubuta KRD to yanzu haka wannan Aisha tace ya canja masa sunan sai ta dauka ta kofi wallahi akwai matar da aka kama ta tana bin wayar mijinta duk ta kokkofe lambobi sai ta je ta tabgawa in ta buga sai ta miji ya dauka a da Allah ya hakuri wrong number ne a ce wai tana neman ko mijinta ne ya dauki wasu wayan wasu mata yake magana waye kai ki waye kai ki la tasalu an ashiya'a in tubda lakum tasukum ku dena zuwa kula bincike wala ta jassasu wannan ba dai bane ba kuma mace dole ta zama mai hakuri namijin nan nake gani wallahi muna da matsaloli mu maza duk ga mu nan anan wallahi muna da matsaloli ba mu da hakuri wani lokacin sannan ga rashin kulawa namiji matarsa za ta taba kwalliya ta ado ki kashe kuɗi amma wallahi sallah idan ya zo ko kallon ki zai ba ki ga mace ta zo gaban miji tana ta wani rangwada ta yi kwalliya ta shafa kaza gogan naki shi waya sama ke gani bai ma san kin yi kwalliya ba kuma Allah da yake kuna so in kun yi abu a fada a cikin amma ba wance yau kin yi kyau Allah wallahi kuwa sai ki ji dadi gobe ki gyara ko ba haka bane ba to amma mu maza ba mu fiye yaba ba in mun gani ba ma yaba sai mun gane shi mu fada ga kushe abu ki gaba kura a dakar ki yi abinci mai dadi mai zaki mai dandano sai ma kin kara ma da kudin shafali amma wallahi gogan nan idan ya dawo yana zuwa yana shi ya ni zuwa ji yayi yawa yau wallahi hali ki bai da dadi wallahi yau ki shirye yawa gobe ma ki yawa wannan mai take ki kace ni ko sai bai kama ni hawan jini mai yayi yawa sai kuma burge wa ki dawo ki dan zuba mai miya wai dan shana wai ya sa hannun sai yayi da malmale a cikin mai a ce wai ki kiye miya sai da zage ki akan wannan aikin barza aikin mofi ba ku da tattali ba ki san ya kamata ba Allah ya sani sai da kika ci bashi ce mai wannan miya duk dabi'un mu ne halin mu ga zuwa muna yaban matan wasu a gaban ku sai mutum yazo yana cewa kai matar wani ai tana da mutunci in ya gaya miki haka yana nufin cewa ke ma baki da mutunci zalunci a wajen maza ba sai nayi magana ba to ku yi kokari ku yi hakuri da zaluncin da mazajen ku suke muku idan kun yi haka za ku samu ainihin wato saukin rayuwa ku yi hakuri da ainihin rowa ta maza akwai namijin da a waje zai kashe kuɗi in ɗan kasuwa ne kullun abincin sa shinkafa da miya da rabin kaza da lemo mai sanyi idan la aka sai can yamma sai yana da wani mai balan buri ce aka a yanko mun 1500 shi kadai kamar kura ya cinye nama 1500 amma ku kuma nan ya baku da fara da mun zalunci da mazaji to dinga gidan da yake wannan kamar yana rusa ainihin wato gidansa ne sannan kuma ki zamanto duk lokacin da mijinki ya bukace ki lalle kina da lokacin sa kada mace ta zo mijinta yana wahala akan ta yana neman ki kina gudun sa akwai mata masu wannan dabi'a wani yace akar wa kallahu ni na kasa gane matata yace duk ranar da zan dawo gida in Allah ya sa da zan tarar da ita abinci na a kitchen yake dama in naga dama in je in dauka in naga dama in bari ba inda mutuncin da za ta kawo min abinci na kuma ta shiga daki ta kwanta ta saka sakata da ita bugawa da ita bugawa kande na fa dawo kande na dawo yace wallahi tana zina ba za ta bude ba haka zan hakura in nemo ruwa da kaina in dauko abinci da kaina in je in gaba cin abinci na in tafi daki na in je in kwanta in ka ga na hada da ita gobe da safe ta zo karban kudin break din yara ba ta da alaka da ni wata kuma mai gidan ya dawo tana kallo ba ta da lokaci saboda suna kallon wasan kwaikwayo suna kallon drama ba za ta saurare shi ba irin wannan abubuwan duk suna rushe muku gidajen su ba ki da kulawa da mijinki ba ki san ya kamata ba in miji ya dawo komai dai da ka tada shi ake yi da wannan za su zo biyu baki a gida baƙuwarta ta hana ta zuwa wajen mijinta in kin yi baƙuwa mai gidan ke dawo sai ki ce malama ina da miji ina da miji dan jira ni zan je wajen mijina ko nan ne kai ko mahaifiyar ki ce ta zo ki ce mata mama zan je wurin mai gida ya dawo in matar kinki ne mahaifiyar ta ki za ta ce je ki je ki amma matsalar ku in kun yi baƙuwa kun yarda ku faranta wa baƙuwa akan ku faranta miji wataƙila ya dawo da gudawa ko ba ka bane yana buƙatar a gyara masa banɗaki ya shiga saboda kin bata banɗakin banki a tsaftace shi wataƙila ya zo ɗaukan wani abu ne mota ta bata ya bata a waje tana jiri kin je kin zauna wajen ƙawarki ƙawarki ta fi mijinki wannan yana rusa muku gidajen ku gyara so ya ku ƴan uwana ku kula da waɗannan abubuwan a gurguje akwai maganganu masu yawa da zan faɗa wannan ita ce haɗuwar mu ta farko ina fatan kun wannan tsaraba da muka baku a wannan rana Allah ya sa ta yi muku amfani na san yau na yi muku maganganu da yawa masu zafi ku yi haƙuri ku yafe mu amma ina muku albishir insha Allah ta'ala ko a kafet ko a wani wuri za ku ji nima ranar da zan ragargaje maza zan yi na maza zalla sirrin maza duk a buɗe muku shi amma yau dai fata na ku samu rayuwa mai daɗi Allah ya baku rayuwa mai daɗi a gidajenku Allah ya baku kwanciyar hankali da nutsuwa ya ubangiji ka karba mana azuminmu ka sa aljanna makomarmu barin da ka sa anan kan shi ka ku da zuciyarku wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.